بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda kuma shine ranar 22 ga watan Maris na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria a inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu kenan insha Allah cikin jerin darussa daga tafsirin suratu idhash-shamsu kuwirat Allah rahma zai karanta mana daga farkon sura zuwa aya ta 14 kenan ko alimat nafsul ma ahdarat na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
نعم kafin mu shiga cikin karatun akwai rasuwa da aka yi na sirikin ɗan'uwa Malam Aminu wanda ɗaya daga cikin jami'an wannan masallaci Allah ya yi masarikin shi kuma kawo sa ne rasuwa to muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya gafarta mai shi da sauran dukkan mamatanmu na kusa da na nisa. Na'am, a jiya mun fara fassara waɗannan ayoyi wanda su ne shafin farko ko kuma falle ɗaya daga cikin fallaye guda biyu na sura. Sharuɗan da Allah ya kawo da bayani akan abubuwan da za su faru gab da tashin alkiyama da kuma da zaran an busa ƙaho ɗin tun daga kan naɗa rana da wargajewa da taurari za su yi da duwatsu za a narkar da su a mai da su ƙasa a nike su ko a mai da su ma su zama wato kamar narkakkiyar dalma kamar yadda Allah ya faɗa wa takunu jibalu kal'ihin ko kuma a mai da su kamar yashi wa kanatu jibalu kathiban mahila sannan haka nan raƙuma da sauran dukiyoyi waɗanda mutane suke alkinta su so tashin hankalin alkiyama kowa zai fita batun wata dukiya tashi haka nan kuma dukkanin dabbobi za a tattara su a wuri guda a inda za a umarce su su zama ƙasa su dukansu su kuma koguna ruwansu zai ƙare a wayi gari sun kama da wuta ga baki ɗaya haka nan dukkanin rayuka waɗanda suka riga suka rabu da jikunansu a lokacin mutuwa Allah madaukakin sarki zai umarci waɗannan rayuka su dawo jikin jikunansu anan muka tsaya sai muka fara bayani game da fadin Allah wa idal mawudatu su'ilat Allah ya ce wa idal mawudatu kuma idan al mawuda wadda aka kashe ta su'ilat aka tambaye ta bi ayi dhanbin qutilat aka ce mata laifin me kikai aka kashe ki abinda ake nufi da al mawuda shine wato wadda aka danne ta da ƙasa hannuwoyin ƙasa ya kashe ta alwa'adu shine athiqal nawi kamar yadda Allah yake cewa wala ya'uduhu hifdhuhuma ay wala yathqulu alayhi kiyaye sammai da ƙasa ba shi da nauyi a wurin Allah to wannan al'ada ta al-wa'd wata al'ada ce tsohuwa a cikin al'adun Larabawa a jahiliya daga cikin kuma munanan al'adun da Allah madaukakin sarki yayi yayi magana a kansu a cikin alqurani kuma shari'ar musulunci ta yake su Allah ya ba mu labari ayoyi daban-daban cewa Larabawa sun kasance suna kashe ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata kamar fadin Allah da yake cewa wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani matalan dhalla wajhuhu muswaddan muswaddan wa huwa kadhib muswaddan wa huwa kadhib ko Allah yace idan akai madayan su bushara da abin da yake bugawa Allah ubangiji misali da shi da suke cewa malaiku ƴaƴan Allah ne mata to Allah yace idan akai madayan su bushara da cewa an masa haihuwar kiyama ce fuskar shi takan yi baki yana cikin damuwa wannan ta cikin zukhruf kenan a cikin nahal kuma Allah yace wa idza bushira ahaduhum bil unta idan akai madayan su bushara da kiyama ce dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi zuwa karshen ayoyi kusan dai ma'anar sa daya a cikin isra'i kuma sai Allah yake cewa la taqtulu auladakum khashyata imlakin kar ku dinga kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su kuma kuma muke azurta ku a can baya kuma wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuquhum cikin al'am kenan wa iyyakum wannan dai akwai sirrori na balaga da ba mahallin magana akan su bane haka Allah ya ba mu labari cewa shaydanu ne suka zayyana musu wannan tunanin wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum haka wato shaydanu suka zayyana wa da dama daga cikin kafirai su dinga kashe ƴaƴansu wannan ma shi kasu tunanin al'am kenan haka nan Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan zai yi mamata mubaya'a to ya musu sharadi hadda wannan da Allah yake cewa wala Allah ya shirikna ko wala yaznina wala yaqtulna auladahunna kuma kar su dinga kashe ƴaƴansu maza saboda akwai sura biyu na yanayin yadda ake kisa na farko shine ita kanta mace idan lokacin haihuwa ya kusa da zaran ta zo yin naƙuda su sukan tona rami a gaban inda za su yi naƙuda tana gama haihuwa da zaran an ce mata ɗan zai fada cikin wannan ramin da zaran an ce ya mace ce sai a mai da ƙasa kawai a ne daranta da komai to idan ko ba a yi wannan ba sai a ɗauke ta a kai ta reno ƙauye a ɓoye ta har sai ta kai aƙalla shekara shida ko bakwai ana sa mata kayan maza ana lullube ta don ka a gane cewa mace ce daga baya sai mahaifinta sai ya je sa ya mata kwalliya sai ya ɗauki ta sai ya je sai ya kashe haka suke yin wannan mummunan ɗabi'a shi sa za mu ga a cikin hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da tankiya a kan wannan kamar hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya ƙara masa yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat lalle Allah ya haramta muku wulakanta iyaye sai ce wa wa'adal banat da kashe ƴaƴa mata wannan yana cikin Bukhari da Muslim ya zo kuma a cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat lahu unfa falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yusir waladahu alaiha adkhalahu Allahu aljanna Annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa sai bai kashe ta ba bai wulakanta ta ba bai fifita ƴaƴan shi maza a kanta ba to Allah zai shigar da shi aljanna a wata riwaya da ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya jarabce shi da waɗannan ƴaƴa mata guda biyu ko sama da haka sai ya haƙuri da su ya musu tarbiyya har suka zama mutanen kirki har ya aurar da su Annabi ya ce to ni da shi za mu shiga aljanna kafara da kafara duk waɗannan hadisan sun zo ne don kwaɗaitarwa zuwa ga falalar ƴaƴa mata da jan kunne da hani zuwa ga wulakanta su saboda mene saboda ɗabi'a ta yaɗu a cikin Larabawa sai zaka ga har mawaƙan Larabawa suna yawan ambatanta Al-Farazdaq yana yin waƙa yana cika baki yana nuna cewa su a dangin su ba sa yin wannan aikin barna yake cewa min allazi mana alwaidati wa ahyal waida falam yuidi yace a cikin mu ne akwai wanda in za a kashe yaya mata yana zuwa ya fanshe su in ji labarin wanda zai kashe yarsa wani kakan shi ne mai suna Sasa in ji labarin wanda da kiyama ce yana nan yana shirin zai kashe ta sai ta tafi gidan mutumin in ya fi karfin shi sai je da karfi ya kwace ta haka yake zai je da sojojin shi ya kwato ta kawai ta wadaita idan kuma wanda bai fi karfin shi ba zai lallashe shi har ya biya kudin fansa saboda haka ya tara yaya mata da yawa a gidan shi an ce bayan ya rasu an samu iya mata a gidan shi sama da 100 waɗanda suke karkashin shi kamar ya bude wani muhayyam kenan kamar wani IDP camp da yake aji su to saka dangin shi har shekara da aru suna alfahari da wannan halin kirkin da yake haka za mu ga Hassan shi ma yana bada labari yace umma udatun maqburatin fi mafazatin saboda abu ne da ya yadu a cikin su amma duk da haka malaman tarihi su tantance cewa ba dukkanin larabawa ne suke yin wannan domin da dukkanin larabawa suna yin wannan da ma'anar shi babu yadda za a samu yaya mata a cikin larabawa har su aure har su girma har ma su sake haihuwa da sun kashe al'umma su gaba daya saboda wasu larabawa ne suke yi daga cikin su akwai mudar suna yi khuza'a suna yin wannan haka nan banu tamim banu tamim su ne suka fara yin wannan dabi'a don haka ta fi yaduwa a cikin su fiye da kowace kabila cikin larabawa an ruwaito cewa kamar yadda wato al-imamu al-kalkashin da ya bada labari a littafin subuhul a'sha fi sina'ati al-insha yake cewa tarihin wannan al'ada a cikin banu tamim shine akwai wani mutum mai suna qais ibn asim al-minqari at-tamimi wannan mutumin ya riski musulunci ya musulunta da ka sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko a lokacin da ya musulunta sai da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na kasance a jahiliya na turbune ƴaƴa na guda tara mata da hannuna yanzu ya zanyi nabi ya ce mishi to abinda zaka yi shine ka yanta baiwa maimakon kowace iya da ka kashe yace ba ni da bayin da zan yanta amma ni mutune da nake da arzikin raƙuma sai nabi ya ce mishi to kai sadaka da raƙuma babba guda daya a madadin kowace iya taka da ka kashe wannan yana cikin littafin al-isaba fi tamirus sahaba na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani saboda abin da ya faru da shi ya dauki wannan alwashin shine ya taba yin fada tsakanin kabilarsa da wata kabila sai wadancan kabilar suka kame ƴaƴa mata da yawa a cikin zuriyarsa a matsayin bayi suka tafi da su to a cikin hadda ƴar shi ta cikin shi a cikin hadda matar shi a cikin da ƴaƴa mata da yawa da suke da alaka da shi to bayan shekaru sai aka yi sulhu da aka yi sulhu sai aka ce to a cikin ka'idojin sulhun shine kowa su dawo wa da abokan sulhun su fursun da suka kama amma mata za a ba su zabi saboda ta riga ta zauna a gurin wani ta dade da shi za a ba ta zabi in tana son ci gaba da zama da shi a matsayin uba ko miji to a batta in ba ta so ta dawo da aka ba su zabi sai wata cikin matan shi sai ta zabi cewa ita ba za ta dawo gurin shi ba za ta ci gaba da zama a gurin wanda ya kama ta asan su mata ba ruwan su wanda ke ta musu shine nasu ba kwanaki aka yi haka da wata da yan boko haram suka kama ba aka daure ta dinga kuka cewa za ta koma gun mijinta dan boko haram sun kama yayan mutane shekara da shekaru ya aure wata ya kyautata mata har ta saba da shi da aka je jami'an tsaro suka kamo su suka dawo da su ta dinga kuka tana begen mijinta da aka ce me yasa ce tana so ta koma gun mijinta a daji wannan shine dabi'a da ya mace wanda ya mata ihsani shine nata to shi wannan Qais ibn Asim din sai ya ji bakin ciki ya ji damuwa shine yake ci ya dauki alwashin cewa to shi daga yanzu da haifa mashi biya mace karkashe ta zai an ce shine ya fara sunnanta wannan abu to daga nan sai kuma larabawa suka fada da al'adar suka fada kuma dalilan wasu dalilin su tsoron kada irin wannan ya faru da diyar su a kamata ko matar su ta zo ta kaunaci wani wanda ba sa so wasu tsoron cewa kada su mutu a rasa wani da rike yayan su wasu tsoron cewa kada yayan su su rasa maza ko yayan su su yi cikin shege duka dai waɗannan asbabu din ko talauci ko wani abu saboda dalilan suna da yawa waɗanda suka haifar da wannan al'ada ta yadu sosai a cikin larabawa shi sa alqur'ani ya ambace ta a wurare daban-daban akwai kisa mashahuriya da ake ruwaitowa daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda cewa yakan yi nadama abubuwa guda biyu da ɗaya yakan yi nadama ɗaya kuma in ya tuna yakan yi dariya an ce ya ce ɗaya daga cikin abin da yake sa shi nadama ɗin shine cewa ya taɓa rufe ƴashi da ranta har ma tana ƙoƙarin ta kaɗe mishi ƙasa daga gemunsa shi kuma yana tura ta cikin rami da kuma cewa yana da wani ubangiji da ya ƙera gunki na biskit wanda yanzu yi wasu ya dinga ɓantaran shi yana ci to wannan kuma yana bashi dariya wannan kisa ce mashahuriya amma bata inganta daga Umar ɗan Khattab ba wallahu a'lam to akwai wani ishkali har ila yau game da wannan mas'alar shi ne al-Imamu Abu Dawud ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce al-wa'ida wal maw'uda fil nari da wanda aka turbina a ƙasa da kuma uwarta wanda ta turbine ta din aka ce annabi ya ce duka ƴan wuta ne sai dai wannan hadisi da wannan lafazi na Abu Dawud bai inganta ba amma kuma akwai wani lafazi wanda al-Imamu Ahmad ibn Hanbal ne ya rawaito shi da shi da Abu al-Qasim al-Baghawi a cikin mujam sahaba da kuma al-Imamu Ad-Darqutni shi ma ya rawaito shi cewa wani mutum mai suna Salama ibn Yazid an-Nakhai wanda sahabi ne yace sun tashi da shi da wani dan uwansa suka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da muka je sai muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ci mishi ya rasulullah inna ummana mulaika mahaifiyarmu wanda ake cewa mulaika ta kasance a zamanin jahiliya kanat tasilur rahima wa taqadud daifa wa taf'al wa taf'al suka ce muna da mahaifiya a jahiliya ta kasance mutum mai kirkici tana kyautata ma baki tana taimakawa talakawa tana dukkanin ayyukan alkhairi da aka saba yi tana yi suka ce halakat fil jahiliya amma ta mutu kafin musulunci fa hal zalika nafi'uha wannan zai amfane ta a wurin Allah shay'an wani abu sallallahu alaihi wasallam ya ce la babu abin da zai amfane tunda bata yi imani sai suka ƙara cewa wa annaha kanat wa'adat ukhtan laha fil jahiliya to kuma har ila yau ta taba kashe wata kanwarta a jahiliya da irin wannan kisan da ake fa hal zalika nafi'un laha shay'an to wannan din zai amfane ta domin su abun su wani aikin kirki ne suke tsammani sai annabi ya ce musu alwa'idatu wal maw'udatu fil nari da ita uwar taku da ta kashe da kanwarta da aka kashe din duka ƴan wuta ne sai ya ce illa an tudrika alwa'idatu lislama fa ya'fu wallahu anha sai inda a ce wadda ta yi kisan ta riski musulunci ta tuba ta musulunta da sai Allah ya yafe mata wannan hadisi ne sahihi riwaya ce ingantacciya al-Imam al-Bukhari ma yana da cikin malaman da suka karfafe ta a cikin zaman shi mai suna At-Tarikh al-Kabir cikin mujalladin sa na hudu haka nan al-Imam Ad-Darqutni a cikin al-ilzamat da cikin littafin shi kitabul ilm da kuma al-Imam an-Nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da Abu al-Qasim al-Baghawi a cikin mujam sahaba kamar da muka ambata dukkan su surwayto shi kuma hadisi ne ya inganta amma sai wasu malamai suka ce lalle akwai rikici game da ma'anar wannan hadisi ita al-wa'ida wadda ta yi kisan abu ne mai sauki a fahimci dalilin da ya sa ta gama yar wuta so ta yi zalunci ta yi kisa bisa zalunci to amma ita wanda aka kashe din fa mu kalli kaman zahirin wannan aya wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat kaga ba zalubin ta bane da kuma irin fadin Allah Allah ta ziru wadiratu wizra ukhra cewa dan adam zunubin wani bai shafan wani to malamai suka yi ta tattaunawa akan me za a faɗa game da fassarar wannan daga cikin su akwai al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi magana akai akwai al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin da yayi ma littafin abin nan wato Sunan Abi Dawud da makamantan malamai ire-iren waɗannan ƙarshe dai in ka tattara maganganun malamai abinda suke cewa shine wannan labarin ya shafi wannan kissar ce a keɓance ba hukunci ne ga magarba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ne akan wannan kabiyar da aka tambaye shi akai amma in ba haka ba sauran ƴaƴan mushrikai da suka mutu suna yara basu balaga ba hukuncin su sananne ne a gurin malaman musulunci amma fi shahara game da hukuncin su shine abinda aka ruwaito wanda yana cikin littafin Abu Dawud har ila yau da littafin As-Sunna na Ibn Abi Asim da wasu littafai cewa ranar alkiyama da wanda ya mutu yana yaro da wanda ya mutu a mahaukaci da ahalul fatra wadanda labarin annabta bai taba kai su ba Allah barkin saki da tara su a gefe guda sannan sai a ce ku tashi ku tafi wuta wasu daga cikin su sai su tashi su kama hanyar tafiya wuta wasu kuma sai suna gaddama cewa su ya za su ce su tafi wuta bayan su ba aiko musu da annabi ba bayan su ba su samu labarin annabta ba bayan sun mutu suna yara da sauransu sai Allah ya ce to ku wadancan da kuka yi niyyar tafiya wuta ku dawo ku tafi aljanna kun nuna abinda za ku yi a duniya in an ku annabawa za ku bi ku kuma doka ce ba za ku je ba kuma kun nuna dabi'a ku cewa ko da a duniya ne aka yi akon annabawa gare ku za ku yi ta wurin kai so da kasar dabi'a haka za a raba su da wannan hukuncin yan wutan cikin su da yan aljannan cikin su wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abi Dawud saboda haka wannan shine hukuncin da za a musu amma wannan hadisi shi na cikin sunan Imam Ahmad ibn Hanbal ga malamai da malamai suka bashi cewa ya shafi wannan kissa ce da to a karkashin wannan gaba abinda zai resanta zuwa ga wannan shine ku fahimci wato kimar da musulunci ya baiwa diyamaci musulunci ya girmama diyamaci ya darajata ya nuna wa al'umma cewa da maza da mata duk ɗaya ne a matsayinsu na bayin Allah a matsayinsu wanda ake umarcin su da su bi shari'ar Allah a matsayinsu wanda suka cancanta a girmama su a matsayinsu na bayi da Allah ya halitta waɗanda kuma suke da ƴancin rayuwa da ƴancin mallaka da ƴancin tunani da sauransu shi sa Allah yakan hada sai ya ce al-mu'minuna wal mu'minat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanti wal qantat haka nan kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rijala innan nisaa shaqa'iqur rijali ko kuma innar rijala shaqa'iqun nisaa lalle da maza da mata duka matsayin su daya a wurin shari'a bambance bambancen da aka bayar kuma ko wadanne ya danganta da wata maslaha da shari'a ta kalla game da aure game da gado game da cinikayya game da kiwama da sauransu wannan kuma ya danganta ne da abin da shari'a ta duba na maslaha amma dai a idan shari'a duka matsayin su daya kuma ce sallah da dan da za a bata irin wanda za a ba namiji in ce aikin haji da dan da za a bata irin wanda za a ba namiji haka dai haka dai haka dai wannan yana gaskiya abin da za a lura musulunci ya yaki da duk wata dabi'a da ke wulakanta mace kamar wannan kisa kamar dabi'ar wato hana su gado da hana su ƴancin zaben miji da maishe su kamar abin siyarwa kamar sila wadanda ake caccanza a mallakarsu har larabawa sun kasance a jahiliya idan mutum ya rasu ɗansa na cikinsa yana iya gaje matan shi wadda ba mahaifiyarsa ba mutum ya gaji matan babansa ya maida ita kamar sadaka wannan yana da cikin muguwar ɗabi'a da musulunci ya yaki da ita kamar da Qur'ani ba da labari saboda haka turawa ba su riga musulunci sanin ƴancin mace ba hasali ma su abin da suka kawo na ƴancin mata wani salon makirci ne da salon yaudara da kokarin fitar da mata daga mutuncinsu zuwa abin da zai halaka su kamar yadda ake gani a aikace kuma ko a cikinsu masu hankalin cikinsu da masu hangen nesa suna Allah wadarai da yaƙi da wannan campaign na feminism wanda aka shigar da shi cikin kowace saha ta rayuwa a yau Allah ya tsare mu sannan kuma musulunci ya nuna kwadaitarwa zuwa ga darajar yaya ga baki ɗayansu musamman su mata ɗin sannan musulunci bai yarda da ɗabi'ar da mutane suke da ita wanda ita ma ta yaɗu a yanzu ta ƙyamar haihuwa ba ko da wace hanya ko da wace manufa ko da wani tunani musulunci yana Allah wadare da ɗabi'ar ƙyamar haihuwa da ƙyamar ƴaƴa da tunanin cewa idan mutum ya tara ƴaƴa to ya jawo kanshi rigima ko fitina ko ya kira wa kanshi talauci ko wani tashin hankali wannan duka tunani ne mara kyau ɗabi'a ce wadda shari'a ba ta daidaita ba idan ka kalli adabiyat na addini tun daga Qur'ani da hadisi zaka samu nasoshi masu yawa da suke nuna falalar ƴaƴa cewa arziki ne albarka ne alheri ne kyauta ce daga Allah hatta annabawa suna addu'a suna neman Allah ya ba su haihuwa annabi Ibrahim yana cewa rabbi habli min as-salihin annabi Zakariya ya shahara da addu'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin da Allah ya ba annabi Dawud da yace wa habna li Dawud da Sulaiman sai muka mishi kyautar da Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Haka nan Allah yake cewa yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha. Yake kira da suna kyauta, kyauta ce Allah yake bayarwa. Haka nan Allah ya mutane gorin karanta da kuma yadda yawa ya zama musu alkhairi. Wadhkuru idhatun qalilan fakassarakum. Haka banu Isra'ila mai Allah yake wa amdadnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum akthara nafira. Allah yake muka kara muku yawa ta hanyar kara muku yawan al'umma ta yawaitan ƴaƴanku da dukiyanku muka sa ku al'umma da tafi kowace yawa waja'alnakum akthara nafira. Mu kalli wannan irin abin nan irin waɗannan ayoyi. Haka nan addu'ar annabawa ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. الله ka sanya mana daga ƴaƴanmu da zuriyarmu abin jin dadi. Allah ya ce wajalna lahum azwaja wa dhurriya. Ga sunan da yawa a cikin alqur'ani wanda ba su lissafo a wannan kankanin lokacin ba. To abun mamaki shine musulmi ya watsi da duk waɗannan ayoyin kawai ya kama tunani irin da turawa. Wanda turawan nan a yanzu bayan kamar shekara 50 da suka fara wannan campaign din, kasashen da aka fara campaign din irin Canada, irin Italy, irin Jamus sun riga sun shiga cikin wata sawarwara. Al'umma su tana fuskantar karewa saboda an wayi gari dattawa sun fi matasa yawa, ba su da man power na dan adam. Mutanen da suke productive age daga shekara 18 zuwa 35 ko 40 waɗanda za su yi ayyuka na ƙwaƙwalwa, ayyuka na office, ayyuka na tunani, ayyukan soja, karantarwa, ɗan sanda, malaman makaranta, duk ba su da shi, sai dai retiring age suke da shi. Saboda haka sai suka buɗe ƙofofin ƙasashensu ga hijira, suna kafasan mutane daga ko'ina, suna wani sabon wato bautar da mutane bayan su yi wa kansu sawarwara, sun ɓata sequence ɗin al'ummarsu, sun canza sunnar Allah game da al'umma. Saboda mu kuma a yanzu shi ne muke karɓan wannan campaign ɗin. Gayi nan ana yi a ko'ina, ana yayata shi a jaridu da gidajen rediyo, in ka je asibitoci ana ta zuga mata a kan kasu hayu. To wannan bala'i ne, fitina ce. Har kuma abin ya kai ga har malamai sun shiga, har malamai suna yin campaign a kan cewa a daina haihuwa. To wallahi ba daidai ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mai aure mu hayayyafa, saboda al'ummar shi ta yi yawa da ranar alkiyama ya yi ma sauran al'ummomi alfahari da yawan al'umma. Har yake cewa zan ga wata al'umma ta dinkaro sai in ɗauka al'umma ta ce ashe al'umma annabin Musa ce. Ina fatan ta zama al'umma ta, sai a ce ba al'umma ta ba ce, banu Isra'ila ne. Yake sai na ga bayan nan ga wata al'umma ta dinkaro wata focen yawa. To shi ba da ake sawa mutane shine sai a ce ai idan ƴaƴanka ba mutanen kirki ba ne, annabi ba zai alfahari da su ba. To abinda zaka tambaya shi dai annabi bai faɗi wannan a cikin hadisin ba. Annabi shi bai faɗa ba, shi a wajen yawa kawai ya faɗa. Shi bai faɗi cewa mutanen kirki yake buƙata ba a wajen magana yawa. Kuma banu Isra'ila da za su gama su ne na biyu a yawa, kowa ya san ba mutanen kirki ba ne. Amma haka annabi Musa yake son kayan shi. So a wajen ana magana yawa ne. In aka dawo individually, kai a matsayinka na uba mas'uliyar ka ce in ka haife su ka musu tarbiyya. In baka musu ba, wannan kuma Allah na da hukuncin da zai maka a karshen musu tarbiyya. Amma dai an gwada, an ga cewa rage yawan haihuwa ba shine solution to talauci ba, kuma ba shine solution to tarbiyya ba. Mutum nawa ne suka haifi ƴaƴa da yawa suka musu tarbiyya, wani kuma ya haifi ɗaya biyu kuma yana da kuɗi ya kasa musu tarbiyya, ashe ba shine ma'aunin ba kenan? Yawa ko ƙanƙanta ba shine ma'auni ba. Ka tashi ka nemi arzikin Allah, ka tsaya tsayin daka kan ƴaƴanka ka cewa sun yi abin da ya kamata, ka yi addu'a. Idan Allah ya so sai ya gyara maka su, ka ci riba. Idan Allah ya so jarabce ka sai ya jarabce ka, in kai haƙuri nan ma ka samu ladan haƙuri. Saboda ya jarabci annabawa ma. Annabi Nuhu kowa san jaraba da Allah ya mishi gaba da ɗanshi. Ya jarabci annabawa, ya jarabci salihai, ya jarabci duk wasu mutane. Ga annabi Yaƙubu da Allah ya jarabce shi da ƴaƴan shi, ƴan uwa annabi Yusuf ba zai basu mishi ba. Sai da kasa shi ya kuka har idanun shi ya yi fari ya koma kamar makawa. Saboda haka Allah yana da ƴancin, yana da damar ya jarabci mutum da ƴaƴa. Amma dai solution game da wannan fitinar rayuwar ba shi ne daina haihuwa ba, shi ba ne. Wannan Turawa ma sun gwada, sun ga bai dace ba shi da suka kawo mana saboda suna so su halakar da mu mu kuma karba saboda muna da mun makance duk abin da tura suka kawo ka karba muke duk abin da suka kawo suka ce mana daidai ko da qur'ani ya ce mana ba daidai bane sai mu bar qur'ani mu ashe nasu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da request a gurin mu cewa mu haifa mishi ƴaƴa al'umma shi tayyawa a wajen wannan lissafin yawa yawa ake nema a wajen abin da Allah ya daura maka ne kuma aka neme ka da kai musu tarbiyya ga mutanen kirki amma ka san cewa zaman su mutanen kirki baya hannunka kai dai kai abin da aka umurce ka Allah ne yake mai da su kirki zaman su mutanen kirki bai da alaka da yawan su ko karancin su arzikinka ko rashin arzikinka bai da alaka da yawan su ko karancin su akwai mutumin da yanzu haka bai da mata shi kare amma bai iya ci da bakin shi sai an bashi sadaka abinci yau din nan an yi magarba akwai mutumin da yake da yaya 50 zai ci da su kuma ya ba wasu sadaka ba haka bane dama to an ashin muna ganin waƙi sai mu canza abinda Allah ya faɗa abinda shari'a ta kawo mu bo ni shiri ta kawai daga turawa wanda ba sa kaunar addinin Allah ba sa kaunar ci gaban mu saboda haka jama'a mu dawo cikin tattaunawa waɗannan hanyoyi da ake bi na da campaign da sauransu na maganar tahdidin nasar ko family planning ko makamantansu duka yaudara ce ta turawa yaudara ce ta wato abin nan yahudawa against duniyar musulmai larabawa sun fi mu shiga cikin wannan hadarin saboda su sun karba kai tsaye a yanzu akwai ƙarshen larabawa da suke da dokoki ma kamar da yake da su a ƙarshen turawa suna da dokoki game da adadin haihuwa kuma ita wato al-tsarwal insaniya human resources ai arziki ne shi kanshi in an yi utilizing din shi in ba utilizing bane yake zama budget yanzu China yake sun bukuwa yawa amma ba su taba ganin yawan sa ba ɗayan aibi ba saboda suna utilizing din yawan su haka ita kanta America ta da kasashe masu yawan al'umma haka India duk wata ƙasa da take da yawa tana da potentiality na ta zama babbar ƙasa in ta yi alkinta yawanta amma mu saboda bamu samu shugabanci mai kyau wanda zai kalli resources din a alkinta su ba shi samu ke gani waɗannan matsalolin to amma dai solution ba shi ne daina haihuwa ba Allah ya kyauta Allah ya ce wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idha as-sufu nushirat ko wa idha as-sufu nushirat Allah ya ce wa idha as-sufu haka nan kuma idan takaddu nushirat ana karantawa da nushirat da tashiri ana kuma karantawa da nushirat a wasu qira'o'in wasu malamai ma kamar wato ibnu jarir al-tabari da shi ibn kathir suna ganin qira'an nushirat ma ta fi inganci saboda jami'i ne suka kafa wuja da wancan an yi uta sufan munashshara munashshara daga nashara yunashshiru munashshara inda an ce kuma sufan manshura to shine zai bada wannan daga nashara mara shadda din amma dai dukkan su kirawoyi ne tabbatattu a cikin aurin malaman qira'at Allah ya ce wa idas suf haka nan kuma idan takaddu mushirat aka bude su aka yi publishing din su kowa ya gansu bayan da suna nan matsuwiya an nannade su da dukkan littafan ayyukan mutane mala'iku suna nade su ne su aje su a sirrance ba wanda ya san inda suke shi sa ba wanda ya san abin da na wane yake ciki amma ranar alkiyama to za a fito da su a gansu kamar da Allah yake cewa a cikin yasin wa kullu insani alzamnahu fa'irahu fi 'unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba Allah yace kowanne dan adam mun sanya mishi mai kula da shi yana nan a jikin wayar shi wato yana nan tare da wata na'ura da ke recording duk abin da yake bai sani ba yawm alqiyamati alanzala yaqulu ibo wa nukhriju yawm alqiyamati kitaban ranar alkiyama za mu tabbata da littafi yalqahu manshura zai ga mara shira nan abu da zai ga shi abule za a ce da shi ikra kitabaka karanta da kanka ka ji abin da ke ciki ka fadi nafsika yawma alayka hasiba kai da kanka ka isa kai wa kanka hisabi a yau waɗansu idan suka ga abin da ke littafin su da kansu za su ruga da gudu su tafi wuta su san cewa ba su da tsira a ranar kamar da kuma Allah yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاقٍ حسابيا وهو في عشة راضية wanda da aka bashi tafa shi da hannun dama sai dinga ce ma ƴan uwan shi da dangin shi da abokan shi ku zo karanta ku ga abin da yake ciki ha'u ikra'u kitabiya ku ungwanan ku karanta ku ji abin da aka bani na sakamako na inni zanantu anni mulaqin hisabiya ina da tabbacin yau zan gaba da sakamako mai kyau Allah ya ce fa huwa fi 'ishatin rabiya irin wannan yana cikin rayuwa mai dadi shi kuma ɗayan fa wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا zuwa karshe yace wanda aka bashi hannun shi da hagu shi kuma zai dinga koyewa yana cewa ya laitani lam uta kitabiya kai cansa ina ma da ba a bashi ba walam adri ma hisabiya yace kai cansa ina ma da bai san me zai faru da shi ba shi kuma daga nan ya shiga cikin bala'i kenan ubangiji Allah ka tsare saboda haka za a baiwa kowa littafin sa ya bude ya ga abin da ke ciki abin da ya aikata na alkhairi zai ganshi abin da ya aikata na sharri kuma zai ganshi babu abin da za a rage babu kuma abin da za a ƙara ko da ya kasance misqala habbatin min khardalin ataina biha jalla wa kafa bina hasibi ko da gurgudan ƙwayar komayyar hakiki Allah ya ce za mu zo da shi kuma mu ne muka fi kowa iya hisabi ranar da kiyama Allah zai zo da komai da kowa ya gani wanda Allah ya so mishi hisaban ya sira kamar da hadisi al-Imam Muslim ya nuna Allah madaukakin sarki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki zai magana da kowa cikin bayi ba tare da mai fassara ba annabi ya ce wanda Allah ya so yi mishi hisaban ya sira sai Allah ya sa wani shamaki tsakanin shi da gashi sai shi sai a gwada mai Allah ya gwada mai ce ya kai bawana kai laifi kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza lokaci kaza ma kai barna iri kaza sai an gama lissafa mishi dukkan shi keke da keke Nabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza ra'a an qad ahlaka ko uhlika har sai ya cire rai yana ganin fa ya riga ya samu matsala ba zai taba tsira ba sai Allah ya ce mishi to ka kwanta da hankali wannan ayyukan da kai na barna tun a duniya ai na rufa maka asiri ba san kana yin su mutane suna maka kallon mutun sahihi ba san duk kana yin wannan ka tobar ba in rufa maka asiri a duniya to yau ma zan rufa maka asiri ka je na yafi maka gabaki daya sai Allah ya yafi ma bawansa duka wadannan laifuka to wannan shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ka sa mu samu wannan rangwame wanda kuma Allah bai mushi alfarma zai mushi wannan ba sai a fara mishi da tambaye cewa me yasa ka aikata kaza to shine mannuqishal hisaba uddib duk wanda aka kawo mai tambaye da sunan cewa me yasa kai ba zai amsa ba amma wanda aka ce mishi an san kai kaza amma karka da mu shine ya samu sauki Allah ka samu samu sauki Allah ya ci gaba da cewa wa idhas sama'u kushidat sai kuma sama wa idhas sama'u kushidat za a daye sama shine kusha kamar yadda ake daye fata daga jikin dabba idan an zo mata fida to haka za a bare sama daga jikin inda take kamar yadda ake cire fatar akuya daga jikinta ko fatar sa daga jikinta wannan a lokacin da za a canza kenan kamar yadda Allah yake cewa yau ma tubaddalul ardu ghayral ard was samawat za a canza kasa kuma za a canza sammai su ma haka inda Allah yake cewa a wani waje yawma taqumus sa'atu afwan wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila cikin al furqan kenan yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam ranan da za a tsatsa ga sama a farfasata bil ghamami da wannan hadarin da ke cikin ta za a tsatsage ta gaba daya wa nuzila al mala'ikatu tanzila kuma a dosa sauko da mala'iku kungiya kungiya za su dinga saukowa zuwa duniya sai sun cika ta gaba daya a wannan je kuma Allah yake cewa cikin zumar wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini an kasa gabaki daya danki daya Allah zai magana da kiyama su ma sammai gabaki dayan su Allah zai nadai daye su bayan an bare su din za a nadai daye su a kauda su gefe sai a kawo wata sabuwar sama a saka a wajen shine ma'anar wa idha samau kushidat wa idha al jahimu su'irat sai kuma wutar jahimu ita kuma bayan an gama wancan hisaban yasira an yi ma wadanda za a musu hisaban asira an yi munakashin su kuma an sa an taho da ita waji a yawma irin bi jahannam mun ji a hadisi cewa dubban daruruwan mala'iku ne za a sa su jawo ta daga inda take tana ja suna ja da kyar za su iso da ita firin alkiyama idan aka iso da ita kuma sai a ƙara bulala mata abinda zai ƙara mata abinda zai ƙara mata wato balbala sawa'un fitr ne za a zuba mata me za a zuba mata Allah shine wafi sani za a sa mala'iku su ci gaba da hurata ta ci gaba da balbali dan ta ƙara tsorata kafirai da waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara za su shiga cikin ta cikin musulmai masu saban Allah to shine za a yi mata haka abin da yake nufi da aljahim ita ce wuta ko take da matakai daban-daban wuta wadda ake bulalata da alwaqud abin bulala wuta kamar kalandir ko fitr sannan wuta kuma wadda ake iya bulalata da itace wuta wadda ake iya bulalata da duwatsu wadda ake iya bulalata da mutane duk waɗannan kuma da su za a ƙara mata waqudahan nasu wal hijara abinda zai ƙara mata zafi ya ƙara mata gwalewa shine wato mutane da kuma duwatsu su duwatsun za a sa su ne a ciki dan su ƙara mata zafi su ko mutane kafirai ɗan wuta kamar da makaranta a baya Allah zai sa mala'iku su hura halittarsu sai ya zamana haƙori guda ɗaya na ɗan wuta ya kai girman dutsen Uhud saboda wutar ta ji daɗin cinye su ida kuma sai ta cinye shi ga baki ɗaya sannan kuma Allah ya ce baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab sai ta kone su ta babbake sa ta rasa abinda za ta ci a jikinsu sai kuma Allah ya sake canza musu fata sabuwa in su sake dan ta sake kona su Allah ubangiji ka tsare mu shine ma'anar wa idal jahimu su'irat za a sanya mata ababen da za su ƙara mata cincirundu shi sa Allah yake mana tankiya yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kun da kuka yi imani ku tsare kawunanku da iyalanku daga wannan irin wuta wace irin wuta shine Allah ya ce wanda waquduhan nasu wal hijara cikin suratul tahrim kenan ko a wannan je kuma Allah yake faɗa cikin shu'ara yace buzratul jahimu lil ghawina za a fito da ita wutar jahimu din ga wawaye wanda suka ki imani da Allah dan su ganta haka Allah yake faɗa mana cewa za a kora ƴan wuta wani suqul mujrimina ila jahannama wirda za a yi ta kora su kamar da ake kora dabbobi sai an kai su gaba gida an shiga da su cikin wannan wuta saboda ainihin wato kafircin su wannan wuta tun a bakin filin alkiyama filin sakamakon anan za a fara gwalala mata ƴan wuta suna ganinta suna ƙara firgita suna ƙara shiga cikin tashin hankali Allah ka tsare mu daga wuta Allah ya ce wa idal jannatu uzlifat haka nan ita ma aljanna ita kuma uzlifat sai a kusanto da ita azulfa shine alqurb kamar da Allah yake cewa game da kafirai suna cewa inama na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa kusanci to za a kusanto da ita wa uzlatul jannatu lil muttaqina a cikin suratul ash-shu'ara kenan ko a wajen dalmushakina lilmuttaqina ga masu tsoron Allah a wani waje kuma cikin kaf Allah yana cewa wa uzlatul jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id za a kusanto da aljanna ba ta zama nesa da masu tsoron Allah ba kurkusa da zaran an ce ku shiga babu wani damuwa ko wahala ko tsoron bata ko tsoron a wata matsala nan da za su shige cikin ta saboda tana kusa da su to haka za a kusanto da aljanna ita ma kusa da masu tsoron Allah Allah ka samu na cikin da zamu rubuta da ita Allah ya ce alimat nafsum ma ahdarat to waɗannan duka aya ta ɗaya din nan zuwa ta wannan ta 14 kenan ko dukkanin su za ga suna da iza da ake ta maimaitawa sharadi wanda an maimaita shi da yawa ne dan a sa mutun shauki wai meye zai biyo baya idan akai kaza kuma idan akai kaza kuma idan akai kaza kuma idan akai kaza har aka ambaci idan guda 14 duk wannan shine jawabin cewa alimat nafsum ma ahdarat rai ya san abin da yazo da shi malamai suka ce an yawaita ne litashwiq an ce sayyidina Umar da ya karanta wannan aya da yazo daidai nan sai ya girgiza kai ya ce li hadha ujriyatil qissa, lalle saboda muhimmancin wannan abinda aka ambata anan shi sa aka tsawaita wannan labarin, labarin da ake taitin daga farkon sura tun daga idan sama idan shamsu kuyat har zuwa nan wa idan jannatu uzlifat, dukan shi abinda sa aka kawo shi alimat nafsum ma ahdarat, rai ta san abinda ta tara ta zo da shi ranar kiyama, za ta gan shi kai tsaye gashi nan tana kallon shi yana kallanta, kamar yadda Allah yake cewa yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar, cikin sura al-qiyama ranan za a ba dan adam labarin abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta, a cikin Ali Imran sai Allah yake cewa yawma yajidu kullu tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, ranar da duk wani rai zai tarar da aikin da ya aikata na alkhairi gashi nan gaba gare shi, kamar yadda aka ce nan ma uhdirat muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, abinda ko mutum ya aikata na barna zai dinga fata yana gurin ina ma tsakanin shi da wannan abun akwai wani space mai tsayi, akwai wata wasu mitoci ko wasu kilometoci masu fadi law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, Allah yana jan kunnanku akan kansa wallahu raufun bil ibad, wannan yana cikin Ali Imran. Ya waɗannan ayoyin kamar da muka ambata su ne gaɓar farko game da sura, a cikinsu akwai fa’idoji masu yawa, daga ciki akwai tabbatar da ranar alkiyama cewa gaskiya ce da kuma bayani akan wasu abubuwa da za su faru a ranar alkiyama ɗin waɗanda za su faru gab da kiyama da kuma bayan tashinta, sannan a abubuwan da za su faru in mun jumlace su suna nuna mana cewa alkiyama ba za ta tsaya ba sai an canza wannan system ɗin da ke faruwa, system ɗin fitowar rana da haskenta, taurari da haskensu, zuwan duhu na dare da mayewar gurbinsa da rana take yi, da kuma rayuwa da aka saba ta yau da kullum, fafutukan nema da alkinta dukiya da faɗi tashi wajen ganin an samu, da haihuwa da mutuwa da aure da sauransu, duk wannan abin da aka saba to ba za a iya ci gaba da su ba a rana, duk za su dakata gabaki ɗaya, kasuwanci da aikin gwamnati da noma da kiwo duk za su dakata, saboda haka nizam na wannan rayuwa zai kawo ƙarshe gabaki ɗaya shi, Allah zai dakatar da shi a daidai wannan lokacin, sai kuma wani sabon shafi da za a buɗe shi ne na alkiyama. Sannan kuma a cikin mun ji cewa daga cikin waɗanda Allah zai kwatan musu ƴan haƙƙinsu a ranar alkiyama akwai ƴa mace da aka cutar da ita ta hanyar kashe ta bata ji bata gani ba, wannan ko koda ya faru a jahiliya to ina kuma ga in ya faru a musulunci, kun ga wancan na jahiliya ne bi ayyi dhanbin qutilat na jahiliya ne, to ina kuma masu kashe ƴaƴa a nan a yanzu, mace ta haihu ta wurgar ko ta abortin ciki wata ma ba da sanin miji ba ko ta sha wani abu ciki ya lalace, duk mata suna yin wannan yanzu, wata kuma da goyon bayan mijin, ina makoman likitoci da ma'aikatan asibiti da quacks masu yin wannan aikin, ƴan ba na na'iya masu aikin zubar da cikkuna da masu ba da magunguna da masu kaza da kaza, duk ina ranarsu in suna cikin wannan za a tambaya za a yi ɗau sakamako a kansu a ranar, za a rama ma waɗannan ƴaƴa da suka kashe bi ayyi dhanbin qutilat, zalimin bai taimaka ba, aka zama mu shiga ta temu ba ƙaramin al'amari bane da mutane suke ɗauka kawai ai suna samun kuɗi suna ta zubarwa da mata ciki, yanzu har matan aure abinda suke yayi kenan, ta riga ta tsara ga san da za ta haihu bai kamata ta haihu lokaci kaza ba, sai ko ta ɗauki ciki kawai ba ta jin wani guilty za ta je ta zubar da shi, akwai kuma inda masu zubarwan suna jiranta kuɗi za a biya, tare da cewa fa har yanzu a dokar Najeriya fa zubar da ciki fa is a criminal offense ba, har yanzu ba a yarda a asibitocin gwamnati ba a yarda yana cikin treatment da za a bai wa ɗiya mace shi ya zo mata da ciki ba, sai in ya lalace ko yana da wata matsala, amma haka nan kawai dan raɗin kanta laifi ne fa a dokar Najeriya ballantana a dokar Allah, zaka duk wanda yake wannan ya san yana cikin waɗanda za a tuhume shi ranar alkiyama, kuma za a tambayi waɗannan rayukan da ya ta halakawa wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, ku duba wata mukarana da alqur'ani ya dinga yi tsakanin ƴaƴa da dukiya la uta yanna malan wa walada haka almalu wal banu zinatul hayatid dunya da dukiya da ƴaƴa arziki ne duka daga Allah kuma abin nema ne abun dan adam kuma abin jin dadin rayuwar duniya ne kuma abu ne wanda in ka kyauta da mu'amalar sa ranar alkiyama zai amfane ka su kuma ƴaƴa ha aljanna ma akwai su da Allah yace rufa alaihim waldanun mukhalladun dan ka gane wato har ni'ima aljanna ba ta zama cikakkiya ba sai da akwai kananan yara suna kaiwa suna kawowa cikin aljanna ya tufu alaihim waldanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'asin min ma'in to amma kaga mutane sun zo sun raba wannan ni'imar babu wanda ya yarda da campaign din a ce kada ya nemi kuɗi amma ya yarda da campaign din a ce kada ya yaya ko kun gane bambancin Qur'ani kuma ya hada su duka guda biyu amwalin wa banin amwalin wa banin yana ambatan su wuri guda sai na muka cewa matsayin su daya alheri ne idan kai aikin alkhairi da su za su yi zama ka fitina da shari idan baka yi abin da ya kamata ba to amma duk mutane sun yarda da cewa ai ba sa buƙatar yaya amma babu wanda ya taɓa musu kamfe aka cewa ba sa buƙatar dukiya saboda mutane su dawo cikin jatayin su masu kashe yaya tun daga kan matar take zuwa ga mata da ciki da ma'aikacin asibitin da ke zubar mata da mijinta da biya biya kuɗin zubar da ciki da duk wanda yake da one stake a cikin wannan zunubi yake ɗauka babba daga cikin zunubai na waɗanda za a fara yin sakamako a kansu da zarar an tashi alkiyama saboda sai mutane su tuba su dawo cikin hayyacinsu kuma wannan gaɓoɓi da gaskiya abin da muka ji shine sun karantar da mu darajar kiyamaci a musulunci da yadda Allah madaukaki sarki ya girmama mata da yadda musulunci ya bata kyakkyawan kulawa kuma zai bi mata haƙƙinta na cutar da ita da aka yi a lahira to haƙƙin nan na rai haka nan idan ma da wasu haƙoƙi da aka cutar da ita kamar haƙƙin gado maza su cinye gado su kiba ƴan uwansu mata shi ma za a tambaye su akai kamar haƙƙin tarbiyya ko makamantansu an mutu an ban maka ƴaƴa mata ƙanne ko kai ƙanin babansu ne ka cutar da su ka ƙi musu aure ko ka cinye dukiyarsu ranar aure ya zama babu abin da za a yi musu kayan ɗaki ko ka gida musu kuɗin makaranta da duk irin waɗannan rigingimu musulunci ya mace wannan ne saboda tana da rauni tana da tsananin buƙata zuwa ga mai tallafa mata namiji yana iya yin surviving komun wahala ko ya birkice ya zama ɗan duniya ya zama ma mutane matsala tun daga kai da ka cuce shi hakowa ma amma mace ba ta iya zama irin wannan in kuma ta zama za ta haifar da karisa babba a cikin al'umma abin da ta yi shi ne ta kuma ta zama fasika ko ta zama karuwa ko ta zama kawaliya ko ta zama mara daraja ta shiga cikin aiki irin na maza ta zama woman leader 'yar siyasa ta dinga fitowa cikin maza ana campaign da ita za ka ga ta canza ɗabi'ata ko ta zama har mata tana tuka keke nafi a zuwa ana kiranta a BBC Hausa ana ganin wai ta yi daraja alhalin kuma kaskanci ne gare ta saboda haka ana fatan musulmi su zama sun riƙe wannan tarbiyyar ta kulawa da ƙiyama ta su hana tura wannan samun wani window za su daki musulunci ta wannan ɓangaren domin abinda muke yi na laifuffuka yake ba su dama har su ce za su zo wai suna da campaign na samun mai ƴaƴa mata darajar su alhalin bai cikin abinda musulunci ya karantar laifukanmu ne mu musulmi ko wasu al'ummomi ko wasu al'adu ko wasu ƙabilu ba musulunci ne kawo wannan ba Allah ya kyauta ina ganin za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu shiga ɗayan fallan na wannan sura shine daga fadin Allah fala uqsimu bil khunnas watakila mu samu mu kai ƙarshen sura a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا واتل اللهم بأبصارنا وأسمائنا وأبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله